Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe, wanda yau za mu tattauna ne akan ranar bikin yaƙi da talauci a duniya. Yau take Alhamis, ranar 17 ga watan Oktoba, rana ce da ake bikin yaƙi da talauci a duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Taken bikin ya maida hankali ne kan irin rashin adalci da wariya da masu fama da talauci ke fuskanta cikin al'umma, da ba kasafai ne ake magana a kai ba, da kuma duba yadda za a yi aiki tare don cimma muradan ci gaba mai dorewa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda da nufin ƙarfafa adalci, samar da zaman lafiya da kuma tafiya da kowa. Mun san yadda talakawa ke fama a duniya baki ɗaya, musamman a nan ƙasar Kamaru, wanda muka buƙaci masu fashin baki da kuma waɗanda suke jagorantar ƙungiyar al'umma na farar hula da stofa nasa albarkacin baki cikin wannan shiri mai albarka, wanda muka gayyaci manyan baƙinmu, babban likita na masana magungunan gargajiya Dr. Yahaya Amayo, ainihi ɗan siyasa ne kuma yana daga cikin mamba a cikin ƙungiyar farar hula a nan ƙasar Kamaru. Sa'annan kuma ina tare da Ali Danash, mai fashin baki kuma babban dan adawa a jam'iyyar SDF na Democratic Social Front a nan ƙasar Kamaru. Sannan kuma akwai wani matashi wanda shi ma ya kirkiro wata ƙungiya na horar da matasa, maza da mata, wajen yaƙi da talauci, musamman ire-iren kasuwanci da ake ta hanyar yanar gizo ko ta hanyar kwamfuta ko ta wayar hannu. Muhammad Walid kenan. To muna tare da Dr. Yaya, a duk da cewa yana da huluna da dama, kaya naka ganin yaya ƙungiyoyinku wato za su ƙarfafa kare hakkokin waɗanda wato ke fuskantar wariya, musamman kaman talakawa?
Iya, gaskiya haka ne, ana samun wato mutane da yawa musamman a nan ƙasar Kamaru da muke, wato kuma ƙungiyarmu da yake wannan fada na maganan wariya, wato musamman wato talakawa da ake kiyama, wato ya kasance yau a duniyarmu, idan ka kasance wato kai baka da hali, wato ba ɗauka da daraja, ya dawo mutum da ake mutunta shi ne wato ko mai ilimi sosai ko kuma mai kuɗi. To gaskiya wannan ana kuma wato taka haƙƙin ɗan adam a game da haka. Saboda haka mu muna tsaye akan wato nuna cewa na farko wato ganar da wato al'umma cewa mu duka wato matsayin mu ɗaya a wajen Allah, ba don lallai bane don kara da abin hannu ka da abin duniya shine wato zaka dauki daya dan gonka kaman wato shi ba komai ba. To kenan mu muna fada an farkar da haka kuma mu ganar da wato wanda suke wannan fiskanta wannan matsaloli kuma inda za su samu mafita.
To ta yaya kungiyoyinku wato suke hada kai misali da wasu kungiyoyin saboda kokarin kawar da talauci?
Eh to kin san talauci abu ne da ake samu ai ko aina a nan kasar Kamaru, babu wato jiha da ba a samu wato talakawa. Amma mu da yake aikin mu wato wayar da kai da kuma wato kira ga mutane saboda su dau darajar unde ba su da aiki ko talakawa. To muna hada wato da masu akwai gwamna da muke wato aiki da gwamna, akwai ministoci da suke lura da irin wannan abubuwa, wato su din wato muna duba in akwai program da aka yi wato musamman na taimakawa wato wanda ba su da shi. To hakan ne muke mun kuma yada wato mu sanar da wato wannan mutane bayan wariya wato da su je ko su register har a san da su. Akwai wanda suke da wato musamman matasa da suka yi ilimi suna takardun su, amma kuma talaucin din wato suna cikin talauci suna cikin wariya. To haka muna nuna musu wato hanyoyin da za su iya su bi saboda su ma a san da su kuma a san inda za a yi da su. Kuma haka kuma muke kuma muna kuma wato aiki da ƙungiyoyi wanda suke su kuma wato na ɓangarori. Akwai ƙungiyar da suke wato aikin su kaman jiha, kaman za a samu wato kaman arewacin Kamaru, kaman Adamawa, Stem North da kuma North, ana samu wato waɗannan ƙungiyoyi da suke nan su kuma zaman kansu da suke kuma lura da irin wannan abubuwa. To mu a matsayin mu wato na farin hula muna iya wato mu je mu dafa musu wato mu ji abinda za mu iya mu kawo musu, kuma muna iya ma mu duba kukan mu ji kukansu kuma mu ƙara wato duba taimakon mutane ko ciki ko kuma ƙasar Kamaru inda za a kawo musu su ma wato ƙarfi don su gudanar da wannan aikin su.
Ina tare da Manali Danash. Mun san akwai matsalar da ke addabar ainihi mutane a nan kasar Kamaru game da rashin adalci ko cin zarafi jama'a da ke fama wato da talauci, kamar ta bangaren ilimi, tattalin arziki, kiwon lafiya ko zamantakewa. Me za ka iya faɗa mana ko kuma wani fashin baki za ka iya yi mana game da wannan?
Wannan al'amuran din suna kasancewa dangane da irin tafiyar da ƙasan inda ake yi. Shin mun yi magana shi a cikin wayan adawa ne. Ce a duba gani ya aka yi wancan lokacin din ƙasan Kamaru ana zaman lafiya kuma kowa da kowa na da aiki yana da abiye. Dole ne a wayi gari yau nan a tabbatar cewa a kowane lokaci ana ɗaukan Kamaru a cikin ƙasa wanda tafi kowa talauci da wahala da rashin aiki na matasa da shauransu. Yanzu dai abin dubawa shi a yi bincike a kai a koma a duba a kan cewa ya ake tafiyar da ƙasan ɗin, ya ake tafiyar da tattalin arzikin ƙasan Kamaru, ya ake rarraba samu na ƙasan Kamaru in ya kasance ƙasa ta yi riba a kowane lokaci wato dangane da man fetrol da shauransu da komai da komai. A gaskiya babu yanda za a yi a ce ƙasa za ta ci gaba in dai aka ɗauka a kan cewa komai na tafiyar da ƙasa koko komai na bunƙasa arzikin ƙasa wato da bashi za a yi shi koko komai na gina ƙasa saboda ƙasan ta zama ƙasa na zamani wanda take cin gashin kanta da bashi ake yin shi. To ka gani in aka ce da bashi za a dosa yin duk waɗannan al'amuran ɗin da kaman wuya a ce ba za a fuskanci talauci ba. Ka duba ka gani dai ya za a yi a kafa asibiti da kuɗin bashi a kan cewa asibitin nan ita ne za ta mayar da kuɗin bashin da za a bata, kaga da kaman wuya. Muka mun san cewa wato a kowane lokacin aka ce bashi wato shi ne abin da za ka ɗauka kuma ka gina wani aiki ko kuwa wani al'amarin da zai iya fitar maka da kuɗin da za ka biya wannan bashin har ka samu riba. To irin waɗannan al'amuran ɗin duk dai da riban ƙasa ake kafa su. Kamaru ta kai wani matsayi da duk kayan da muke sayarwa bai isan mu wato mu soyo abin da je ma kasa mu albani wato yan al'amuran kasa kamar ya musu amfani wato mun sai da kaman kayan 2 miliyan muna bukatan ka abinci da sauransu da wani ne na kaman 15 miliyan wannan je samu cewa dole mu dauki bashi miliyan 5 kuma mu kawo mu yi abin nan
to a kamar naka ra'ayin wa'annan manyan abubuwa ne ke haddasa wato talauci a nan kasar Kamaru kuma ta yaya ne ake tunkarar wannan matsalar din
to farko dai akwai rashin aiki na matasa yana daga cikin abun farko wanda yake kara talauci a kasa na farko kenan na biyu kuma akwai tsarin makarantu da aka yi na kasar mu a Kamaru wanda bai ba ma yaro dama da cewa in ya fito ya samu aiki to kin ga waɗannan na uku shine rashin aiki ma gaba ɗayan a ƙasan wato da kamar wuya a ce inda ba hanyar da gwamnati take raba dukiyanta ta har ya iso gun talakoki babu dama a yi maganar a ce cewa ƙasan ba za ta yi talauci ba yawa na biyu kenan da uku kuma ya zama cewa duk wani dukiyar ƙasan na Kamaru wato 'yan aikin gwamnati su ne suke da shi wato inda albashin 'yan gwamnati ma bai fice wa a kowane lokaci kuma da daɗi da kyau da kyar ne je iso gunmu har mu samu muwa mu shiga abin da za mu iya yi da wani.
To a matsayinka na mamba daga cikin wannan ƙungiya na taimakawa talakawa wani irin wato haɗin gwiwa kuke da shi tsakaninku da gwamnati da kuma ainihin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa saboda kokarin wato rage ko kawar da talauci a nan kasar Kamaru.
Eh Hajiya Maimuna kin san akwai kungiyoyi da yawa wanda wato na kasashe da yawa na duniya ke azace ko ne yake kasa kin san kuma ranan 17 da wannan wata a kowace shekara ana wannan wato biki na wannan wato mutanen da suke da wannan matsalan wariya. To kenan akwai kungiyoyi wato na duniya da suke haduwa kuma ana iya a cikin Kamaru tukuna muna iya mu'amala da gwamna na sanar musu da irin wato kuncin rayuwa da wato mutane bangare kaza suke da shi kuma kamar na nace miki akwai wato kungiyoyi kuma da musamman da suke wato a cikin jihohi su wato aikin su basu a fita ko cizan basu da hali da za su iya su maimaye ko a duk kasa to kenan suna a cikin wato jiha wanda suke wannan faɗanin to mu dai abinda muke zuwa muna zuwa mu duba yanayin rayuwarsu kuma mu wato mu katance wato kaman mu ne wato idon su mu ne kuma bakin su na wato faɗa abubuwan da suke ji abinda suke ciki to kenan kowane kungiya akwai bangarori da yawa da suke ɗauka akwai wanda suke lura da wato kaman ko tarbita hanyar wato tarbiya su ce kaman ko su za su ɗauki ala misali ko karfin karasu yaransu a kowanne suke zuwa da abinci wanda suke ce to su kuma za a taimaka da abinci wannan ya danganci kungiyoyi na cikin ƙasa da kuma waje to akwai kuma wanda suke lura da suke kuma ɗaukar nauyi kaman ko abin nan kaman aiki za a ce ko kila in kaman da nace maki a wancan wato karo in akwai masu ilimi za a iya ɗaukar su kuma saboda a samu masu aiki da ya dace da wato wannan karatun da suka yi.
Malam, wani irin haɗin gwiwa kuke da shi da ƙungiyoyi cikin gida da na ƙasa da ƙasa saboda ƙoƙarin wato yaƙar talauci a nan ƙasar Kamaru?
Hajiya Maimuna, a gaskiya wannan tunanin da muke ta yi wato shekara da shekaru ana wannan tunani ya za a yi a karar da a kawar da wato wannan talauci. Sai dai kawai mun tsinci kanmu wato a cikin yanayin da yanda aka fara wato koyar da mutane karatu musamman kin ga a nan ƙasar Kamaru babu inda wato mutum zai fara aiki in ba ya kammala karatu ba kuma karatun da aka iya yi aka yi kuma ba lallai bane wannan ilimin da aka samu zai ba da mutum dama ya je wato ya aiki wato ka gama aiki ka ga yaro a shigar da shi iyayensu iyaye ba su da hali amma hakan za su yi kokari su biya ma wannan ɗan nasu karatu ha ya zama wato ya karanta ya yi kamar secondary ya kama ha ya kamar university
ya samu wato takaddusa, amma kuma dole kuma shi ya kuma ya koyo kuma kun aiki kuma saboda wannan karatun nashi balle ban zai bashi aiki kuma kowane shekara kuma na samu wasu wanda suka yi karatu da yawa ga si warancan da suka yi karatu ba samu aiki ba ga kuma sababbin da suka yi karatu. Saboda haka wannan wato a gaskiya in ba gwamnati ba ne ya duba kuma gwamnati ba zai iya wato daukan duk mutane a aiki ba. Mu dai muna gani babu kaman wato taimako da za a samu ko cikin ƙasa ko a waje inda za a samu wato mutane musamman matasa da kuma wanda suka kore a iya wani aiki a ba su hannu a ba su jari. Idan aka ba su jari ina ji da wannan jari za su yi su juya ko su bure wato ƙananan wato ayyuka wanda zai iya ba su dama su ma su sai fita wacce wannan talauci.
Mana Lidanash, wani shiri ko shirye-shirye gwamnatin Kamaru ta aiwatar don rage talauci?
Farko gwamnatin Kamaru ta kasance a cikin wani matsayi da aka dauke ta wato tun shekara 2011 da muka fita wani matsayin da za aka samu ake kira ƙasa da tafi kowace ƙasa talauci wato program PPTA. Wanda da muka fita wannan talauci din aka ce an zuba muna kuɗi kusan biliyar 250 da aka sa aka ajiye muna. To a wannan lokacin ƙasar Kamaru ta yi tsari yadda tsarin da suke yi wato strategy national plan of development ake kira SND. Aka yi SNDDIS. Wato SNDDIS ne ya ɗauka daga shekara 2011 zuwa 2021. Wannan tsarin da gwamnati ta yi shi take cewa da wannan kuɗi da za ta yi hanyoyi. Zata manyan hanyoyi kuma zata bunƙasa wato fitar da wutan lantarki saboda a samu a buɗe kamfanya da yawa inda babu energy electrical da kamar wuya ne a ce za a yi kamfanya. To wannan al'amarin ma bai yiwu ba har aka zo aka sake SND 32 a kan shi muke yanzu haka. Za a bunƙasa ayyuka da yara za su samu aiki wato matasa za su samu aiki. To wannan da har yanzu ma muna jira muke gani a lokaci ake tsari daban-daban aka ce cewa shi shekara 2035 Kamaru za ta iya fita wannan matsala na talauci a yanzu haka. To kin ga ka'idar tsarin da gwamnati ta yi ta ce ta karanci komai kuma ta yi rijistar duk waɗansu hanyoyin da suke jawo talauci a nan. Daga cikin wannan aka ce za a bunƙasa aikin gona musamman ma ayyukan gona waɗanda ake sayar da su a duniya gaba ɗaya wato kaman kakao da kafe da kwakwa da manja. To abin mamaki kuma sun sayar da su kapal kuma an sayar da abubuwa dewa ayyuka dewa ba a yi da banana amma ayaba kenan. To shi ma duk da haka zai kin ga duk waɗannan sun sayar. Yaƙin gwamnati kuma da suke da ya ake kira shi ne Sud-West ya sa gwamnati ta tsayar da asara sama da kashi 40% na bananan ta da take kasuwanci da shi.
To masu sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu dora a inda muka tsaya. Wannan hoto na ce manyan bakinmu sun jika makogoro yanzu kuma za mu ci gaba da wannan tattaunawar din. Muhammad Walid na ce da farko wani rawa matasa maza da mata a Kamaru ke takawa wajen kawar da talauci musamman yadda na ga kake taka rawar gani daga kafa wata kungiya na wato kamar kasuwanci a zamanance. Ta yaya samun damar yin amfani da fasahar zamani kamar wayar hannu da kuma kwamfuta ke tasiri wajen rage talauci?
Abin da zan yi ce shi ne wato kwamfuta da wayar hannu sun kasance ababe ne da ba za a iya a rayu babu su a yau ba. musamman matasa saboda kayauyen talauci. Abin da nake nufi shine wato a yau yawancin mutane sun san cewa hanyar samun kuɗi wanda ya fi sauki ita sana'a ne. A sana'a kuma ana buƙatan ka yada al'amura a game da ayyukanka. To wayan hannu kuma shine yake ba da damar shiga cikin yanar gizo da matashi zai yaya nuna me yake sayarwa, me yake bayarwa, ko me yake sakawa a gaba saboda ya taimaka wa mutane shi kuma a biya shi a baya. Bayan yada al'amura kuma yana ba da damar saurin tattaunawa saboda a sana'ance ba so a san cewa kaina mutum tambaya kuma zai sa tsawon lokaci kafin ya amsa. Ana magana aiki a yau, wato shi ne yake ake duk abin da ake ko kamfaniya ne ma ana buƙatar kwamfuta da wayar hannu don a yi abin da zai samu tasiri sosai. Kuma matasa sun gane wannan amma kuma ba su mayar da hankali ba saboda farko daga a fara koyo a fara sanin ya ake amfani da shi, ya ake amfani da shi saboda ya amfana kuma domin wasu na tsammanin samun babban wayar hannu ko babban sunan kwamfuta ne yake nan mafita. A'a, yadda ake aiki da shi don ya amfana ne wannan kuma na buƙatar cewa an fara koyon sana'a, an fara sanin halayen rayuwa, ya ake hira, ya ake gabatar da abin da ake sayarwa, ya ake gabatar da abin da ake so a sa a gaba. Kuma kun ga yanzu zo na ba da mutum ya samu suna mahimmanci, kuma a yau matsayin mutum ne mai sa a bashi yarda. In an san mutum a matsayin shi, sunan shi ya yaɗu a kan cewa shi ba mutum da su sha bane, ta wayan hannu za a san mai rayuwarsa kuma zai yaya hufe shi hanyar wasu sana'o'i a gaba. Amma kuma in mutumin ƙaurayi ne ta wannan hanya kuma za sani kuma zai yaya buɗe shi hanyar sana'a. A ina nake so in faɗa game da wannan tabbas shi ne a tafiyan yau da kwamfuta da wayar hannu ba iya ai nisa babu su. Amma kuma matasa su koyi yadda ake amfani da shi, kuma su mayar da hankali a koyoyin da ake sana'a saboda su samu fita a game da al'amuran yanzu da talauci da rashin samun aiki yake da yawa a ƙasar.
To wani rawa matasa maza da mata a Kamaru ke takawa wajen kawar da talauci? Saboda mun san abun ya fi shafan matasa sosai, rashin aikin yi da sauransu, wanda kuma an ce matasa su ne manyan gobe. To a nasu karin kansu matasan wani irin rawa ke suke takawa wajen kawar da talauci a nan Kamaru?
Ta farko ana da ƙirƙiro ƙungiyoyi da suke tallafa wa matasa, ƙungiyar aiki da ake koya matasa ya ake amfani da wannan ababe. Na biyu kuma ana subvention, wannan gwamnati ne mai ko ma bayan shigewa ana yi kan ana taimaka wa matasa inda ya su fitar da kansu daga wannan hali a ta babin wato kwamfuta da wayar hannu. Na uku abinda zan sanar shi ne cewa matasa yau sun gane, za ku ga wasu sun ɗauki hanyar ƙasan waje, wasu kuma sun gane za a yi a samu mafita a nan cikin ƙasa. Suna ƙoƙari da ƙananan sana'o'i su, amma sana'ar hannu, domin sana'ar hannu aka fi sakawa a gaba, aka fi koya, aka fi amfani da shi saboda sana'ar hannu na ba da mafita da yawa. Wasu suna gyare-gyaren hanya, wasu na gyare-gyaren gidaje, wani na gyare-gyaren electricity a gidaje daban-daban. Amma matasa na ƙoƙari, wannan take-taken matasa suke wato da ƙungiyoyi da koyon sanin hanyoyin samun mafita kuma da saye-saye da sayarwa.
Kai ni na ce ma ta barni, ta zama ba zan yi ya ba, talaucin yanga gaya
bangaren kwalamarmu a kamar yadda muka saba a koda yaushe Hajiya Habiba ce wacce za ta kawo mana kwalamarmu na wannan mako wanda ta buƙaci ainihin yan miyan kabeji amma waka a bakin mai ita yafi daɗi.
Miyan kabeji ana cin shi da tuwon masara, ana cin shi da tuwon shinkafa, ana cin shi da tuwon gurka, ana ci ma da su rogo su fulanci. Ni wanda zan yi soyayyen kabeji zan yi. Kamar dai na yin miya ana bukatan kabeji kamar kwaya yana zuwa kwaya manyan kwaya ana bukatan kamar biyu da tumatu da albasa da barkono ana bukatan albasa ya fi yawa a ciki da barkono da citta da tafannuwa da farin masoro da kuma gishiri da mangyada da kuma dan magi dandano da kayan miya mai kamshi kamar su pesi, celery, poivron duka wannan da Faransa ne. Bon, yanzu wajen haɗi sai ki ɗauki kabejin ki ki wanke shi da kyau ki wanke kafin ki gyara. Yanzu kika wanke da kyau sai ki ɗauki wuka ki fara raba shi hudu. In kika raba shi hudu yanzu sai ki zo ki yanka shi tsir-tsir kanana saka a wani tasa. Yanzu kika sa wani tasa sai ki ɗora ruwa a wuta. In kika ɗora ruwa a wuta in ruwa ya soma dan tafasa sai ki ɗiga dan kanwa. Ki sa ɗan guntun kanwa a cikin ruwan in ruwan ya tafasa ne sai ki ɗauki kabeji ɗin sai ki zuba a cikin tukunya. Yana tafasa sai kina juyawa in kina ɗan taɓa in yayi laushi in dai yayi laushi a hannu to ya tafasa. Yanzu sai ki sauke ki tsame ki wanke ganyen da kyau ki tsame ki matse shi ki ajiye a gefe. Su tumatur da albasa yanka shi shi ma za a yi ƙanana ba za a niƙa ba kamar wato ashin shi za a yanyanka shi ƙanana a yanka albasa a sa gefe ƙanana a yanka tumatur da barkono ko guda ma za ki iya ki jefa ko guda ɗaya ko guda biyu a tukunya yana narkewa. Yanzu sai ki yanyanka duk su kayan miyanki su tafannuwa su abin nan masoro. Ki dandaka shi akwai niƙaƙƙe man da ake sayarwa. Yanzu sai ki ɗauki tukunyar in ki saka wuta zuba mai ya soma ɗauko zafi sai ki sa ɗan gishiri. Na manta ban gaya muku ba ana yin shi da nama ko kuma da busasshen kifi. To wannan da nama za mu yi shi a soye. Bon, yanzu sai ki ɗauki naman ki kamar ko kilo ɗaya ko kilo ɗaya da rabin kika yanyanka shi gunduwa daidai na girki sai ki wanke nama ki sa tukunya ki yanyanka albasa a ciki ki sa ɗan gishiri ki rufe nama ya tafasa da kyau ya nuna. Yanzu sai ki tsame inda akwai mawar nama in ki ajiye a gefe. Yanzu sai ki zo ki soya nama in ki soya kamar makara in kika soya nama in kamar makara sai ki sa a gefe. Yanzu sai ki dawo kuma ki ɗauki tukunya ki saka tukunyan ki a kan wuta. Yanzu in mai yayi zafi a wuta sai ki sa ɗan gishiri ki sa ɗan albasa ki ɗan juya. Yanzu sai ki ɗauki su kayan kondiman da kika yanyanka shi ƙanana kika ajiye a gefe. Ki juya cikin tukunya kina ɗan juya ki ɗauki nama da kika riga kika tafasa shi kika soya shi yana na gefe sai ki zuba cikin tukunya ki zuba ruwan nama ki saka gishiri da ɗan magi ki juya ki rufe. Yanzu in ya soma ɗan soyuwa yanzu sai ki ɗauki kabejin ki sai ki saka ciki ki maumasa ki saka sai ki rufe shi kina juya kina yana soyuwa. In ya soyu zaki ga yana ƙamshi mai ya hawo sama ya canja kala ya zama ɗan ja kaɗan. Yanzu sai ki sauke saka tebur. To barkamu da ɗanɗano a huta lafiya.
Laifin daɗi ƙarewa kuma nan za mu naɗe taburman wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon batu sabon ƙwalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maimunatu Sadu da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Maryar Amurka yau ta can.